نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 14 ga watan Safar. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, daidai da 8 ga watan Februari shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 58 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Taken karatun da muka sawa, karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ainihin ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, ainihin wato muna cikin karatu dangane da mas'alar da ta shafi alwala, wato muna ƙarƙashin kitabul wudu'i, littafin alwala, wanda wannan matattara ce wadda al-Imam al-Bukhari yake tattara ayoyin al-Qur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da kuma fatawoyi daga cikin fatawoyin manya-manyan sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina da makamantansu. A yau sai al-Imam al-Bukhari ya ce, babu mashir ra'si kullihi, babin da ke bayani akan cewa shafar kai ana yin shi ne gaba daya. Wannan Imam al-Bukhari ya kawo ne dan ya yanke gaba daya duk sauran sabani da ƴan mazhabobi suka yi, saboda sun kawo sabani mai ban mamaki. Wasu suka ce in aka shafi wani bangare na kai yayi, wasu suka ce in aka shafi gashin da ya kai sili uku yayi, waɗanda suka ce in aka shafi wani bangare na kai yayi. Abinda yake hujjar su shine ingantaccen hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin shafa in ya daura rawani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan burtsono da ainihin gashin makwarkwadan shi a gaba. Allah ya saka iya tenses na Hausa, muka ce yakan, ma'ana wani lokacin kenan. Wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan burtso da ainihin gashin makwarkwadan shi, gashin gefen goshin shi, sai ya bullo da su haka ta ainihin wato in yazo daura rawani. Wani lokacin in yazo sai ya daura rawanin, sai rawanin sai mamaye gashin kan shi gaba daya. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daura rawani ta hanya biyu, ko dai ya daure gashin kan gaba daya, to in yazo shafa sai ya shafi ainihin yadin rawanin gaba daya. Idan kuma ya zan ya daura rawanin ya burtso da gashin makwarkwadan shi, wato gashin da ke gaban goshin shi, to anan kuma in yazo shafa sai ya fara da wannan gashi da ya fito waje daga gaba, sannan sai ya karasa shafa a sauran yadin rawanin. Ina fatar kun fahimta. To a tsari na bin sunna, baka daukar daya ka ainihin yi jifa da dayar, matukar dukkan su sun inganta. Shine a cikin ilimin usulu suka ce, li'anna i'malan nassaini awla min ihmali ahdihima, ayi aiki da nassoshi guda biyu da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi dacewa da dauki daya ayi wurgi da dayan. Ina ma'anar wannan? Tunda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daura rawani ta kaifiya biyu, wani lokacin ya daure gashin gaba daya, wani lokacin kuma ya burtsuno da gashin, to abinda ake so, wani lokacin ka daura zaka iya burtsuno da gashin, wani lokacin kuma zaka iya daure yadin gaba daya ya rufe gashin kan gaba daya. To sai ka fahimta da gwargwadon yadda ka daura rawanin, da gwargwadon haka shafa za ta kasance. In yadin ya rufe gashin kanka gaba daya, in ka zo sai ka shafi ainihin yadin rawanin gaba daya. Idan kuma yadin bai rufe gaba daya ba, ka burtsuno da wannan gashi na makwarkwada, to anan kuma sai kai irin wannan shafar. Ko kun fahimta? To in kun fahimci wannan bayanin, muqaddima ce akan me ya kawo wancan sabanin, shine sai wasu sai suka dauki cewa tunda har an samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafar wani bangare na ainihin gashin, to kenan kai ma in ka zo yanzu ka cire hularka ka shafi wani bangare na gashin yayi, sai muka ce a'a, ba haka nassun yake nuna ba. ita sunna sai an yi ta kamar yadda mai risala ya fadi sai an yi ta kuma sai an yi yadda annabin yayi sallallahu alaihi wasallam domin yayin da aka ce shi yana daura rawani ne burtsuno da wannan gashi a irin wannan halin ne kadai yake halatta a yi shafa a wani bangare na gashi saboda me za a karasa sauran shafan akan me akan rawani to amma yanzu hula na sawo to in nazo sai in cire hular gaba dayanta in aje ta gefe guda sai in jika waɗannan tafukan hannaye na guda biyu sai in shafi dukkan gashin kaina gaba daya sannan in kuma dawo da shafar daga idda na fara jama'a kun fahimci wannan da kyau to amma su waɗannan ƴan ahnaf ko ƴan shafi'iyya ɗayan biyun su sune sai suka ce to tunda har an samu annabi sallallahu alaihi wasallama in ya daura rawani su da kansu sai suka in ya daura rawani yakan shafi wani bangare na kan ya cikkasa shafar a jikin ainihin rawani to kenan kai koda baka daura rawani ba to zaka iya shafar wani bangare na ainihin kan kuma ya isar maka sai aka ce kun fadi maganar da kuka yi hujjar da kuka kawo ba nassi bace ko kun fahimta jama'a domin maganar da kuka yi ita ce ya halatta a yi shafa a wani bangare na kai a halin hula aka sa abinda hujjar ku kuma ta bayyana ita ce ya halatta a yi shafa a wani bangare na gashin kai a karasa shafar akan rawani dan haka hadisin da kuka kawo ba shine hujja akan maganar ku ba dan haka ba ku da hujja a cikin hadisin wannan na ɗaya daga cikin aikin ka kai malamin ilimin usulu da kuma kai wanda kake bincike a cikin alfiqhul muqaran shine kowanne mutum yayi magana sai ka binciki hujjar ta inganta to kana buƙatar ilimin hadisi sannan hujjar ta inganta ta dace da maganar da yayi ko ko maganar da yayi daban hujjar da ya kawo daban kamar yadda zaka ji a Najeriya sai mutum ya ce ai duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara sai ya ce saboda Allah ya ce wa ma qaddarallahu haqqan qadarihi ko da ayar daidai ya karanta ta ita ayar gaba ɗaya ba magana take akan kaddara ba abinda shi yake cewa duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara maganar shi gaskiya ce to da ya tashi hujja da sai ya dauko ayar da take nassi ce ayar da za ta goyi bayan shi karara inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar komai ka gani mun halicce shi da kaddara to sai a ce wannan ayar ta zama hujja amma sai kawo ayar da take cewa wa ma qadarullahi haqqa qadarihi yahudawa ba su girmama Allah ba yadda ya dace su girmama shi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in domin da suka tayi sai suka yi wa Allah bakan magana suka ce tunda Allah yake bai taba saukarwa da dan adam wani abu ba kun ji abin da ayar take cewa akan yahuda take magana shi kuma sai kawo ta akan magana kaddara to amma da yake soki burutsu shine aka karantar da mafi yawancin mutanen Najeriya har suka waye gari suka zama su ne wa ake cewa malamai in ya kawo ayar sai a ce ya kawo nafsi ina fatan kun gane wannan irin soki burutsun jama'a da irin wannan malantar ba idda zaka shiga a duniya sai dai ka tsaya a angonku ko a garinku kai ta wannan shirman kana fita daga wannan kasar duk inda ka je kai ba malami bane abinda muke kiran dalibai kenan ku kaurace waɗannan malamai da basu iya karatu ba ba su da fahimta shirme suke yi ku je ku koyi ilimi ilimi ba kuma ilimi don ku samu certificate ba ilimi mai nagarta in kun fahimci wannan sai mu dawo maganar da muke don haka hujjar da suka kawo ingantacciya ce hujjar domin hadisi ne sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sunan Abi Dauda to amma ita maganar da suka yi fa ba ta da wani dalili na ɗaya kenan na biyu sai waɗanda suka ce in aka shafi gashi ko da ya kai sili uku ne to shafar ta yi su kuma mecece hujjar su suka ce saboda gashi ɗaya in ya kai biyu bai kai jam'i ba in ya kai uku fa to ya kai jam'i to da yake ya kai jam'i to ya isa a kira shi gashin kai a ƙarƙashin haka in aka shafi ko da gashi sili uku ne aka to shafar ta yi wannan maganar mantiki ce ba a buƙatar ta me yake buƙata ana buƙatar nassi ne me yazo daga manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine Imam Malik sai ya dauki mazhabin da yake daidai daga cikin waɗancan mazhabobi mazhabobin da ma uku ne a ƙarƙashin wannan mas'alar mazhabin Shafi'iyya da mazhabin Ahnaf sai mazhabin malikiya. To malikiya su ne suka ce ana shafar kai ne gaba daya, wannan ita ce fatawar Imam Malik, kuma ita ce fatawar mafi yawancin malikiya in ba waɗanda suka fandare ba. Wannan magana ta su to ita ce daidai kaulan wahidan, duk sauran shirme ce, ba ta da wani dalili, kuma bai halatta a waiwayeta wajen aiki da ita ba, amma da ike malamai ne suka yi ta. In aka zo ana tattauna ilimi, haƙƙi ne a cikin ilimi a kawo ta, a bayyana asalinta, sannan a bayyana yadda aka yi ta zama ba daidai ba. Wannan kuma bai rage girman malaman ko kaɗan ba, domin sarkin maguzawa in yi ashar ta yi daidai da shi, ashar ce. Liman in yi karatun Qur'ani ta yi daidai da shi, karatun Qur'ani ne. To haka samu aka sifa sarkin maguzawa sai karanta Alƙur'ani, liman sai ashar, sai a ce sadaqallahul azim, tunda liman ne yayi. Akwai bambanci tsakanin malami da maganar shi, in aka samu bambancin dacewa shine babban malami ne, sai magana da ba daidai ba sai a ce ba za a dauki maganar ba. Amma shi fa yana nan da girman shi, ba abin da ya rage mishi girma. Ta amma matsala ce ta samu mutane, mafi yawanci tunani ne ya shige su na Khawarijawa. Idan ka ce mutum yayi kuskure sai a ce wai ka zage shi, dan haka wai dole kawai a tunda dai ana ganin girman shi to duk abin da ya faɗa to daidai ne. Wai kuma in ba a ganin girman shi duk abin da ya faɗa komai daidan shi to wai ba daidai bane. Wannan aqida ce ta Khawarijawa. Ahlus Sunna suna duban magana ne, ita maganar yaya take, gaskiya ce. Amma wanda ya tafa kafiri ne, sai a ce ita maganar gaskiya ce, amma wanda ya tafa kafiri ne, shine abin da ya zo mana cikin Alkur'ani da Sunna, a inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaskata abin da sheidani ya faɗa, yace sadaqaka wa huwa kadhubun, gaskiya ya gaya maka da yace ayatul kursi tana maganin sheidanu, amma fa shi makaryaci ne, amma ita maganar fa gaskiya ce. To haka ake yi. Idan kun gane wannan jama'a, maganar da Imamu Maliku ya faɗi cewa shafar kai ake gaba ɗaya, to ita ce daidai. Don haka jama'ar musulmi duk wanda ya zo alwala ya cire hular shi kai tsaye ya aje ta gefe guda, ya ainihin jika tafukan nan nashi waɗanda ke ɗauke da yatsun shi goma, ya jika su sharkaf, sannan ya shafi kanshi da ainihin waɗannan yatsu, ya tafi har ƙeya, sannan ya sake dawo da ainihin wannan shafa. In yai da tafi ɗaya bai yi sunna ba. Idan yai yana riƙe da hular haka, yana ɗan wayau haka, yana riƙe da hular irin yadda mutane ke yi, bai yi sunna ba. Me sunna? Ya ajiye hular mudulakan, ya jika hannayen gaba ɗayansu ya shafa. Haka za mu karanta nan cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shine yace babu mashir ra'si kullihi, babin da ke bayani akan shafar kai gaba ɗayan shi. In aka zo kai ana shafar shi gaba ɗaya ne, menene dalilin Imam al-Bukhari akan wannan magana? Sai Imam al-Bukhari yace liqaulillahi ta'ala, saboda maganar Allah madaukakin sarki da yace wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku da ruwa. Me yace wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku? Bai ce wamsahu bi ba'dhi ru'usikum ba, ku shafi wani bangare na kanku, cewa yayi ku shafi kawunanku da ruwa. Abinda Qur'ani ya faɗa kenan. Aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yakan fassara abinda Allah madaukakin sarki yake nufi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin aikin shi shine fassara mutane Alqur'ani da bayani ko da aiki. Saboda Allah ya ce wa anzalna alayka ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi, mun saukar maka da Alqur'ani ne dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar maka, abinda aka saukar musu. Kenan sadda Allah ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kala min Allah wallahu azizun hakim, a yanke hannun barawo da barauniya, ina za a yanke? Duk duniya ba wanda ya sani. In kace za a yanke wuyan hannu, waye ga ya maka? In kace gwiwa hannu, waye ga ya maka? In kace cinya hannu, waye ga ya maka? Amma tunda an ce hannu, in ka yanke wuyan hannu kuma ka yanke hannun, in ka yanke zuwa gwiwa ka yanke hannun, amma kana da garantin ka yi daidai, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara cewa an zo wuyan hannu ake yankewa. To yanzu wuyan hannun nan, to duk wanda ya yanke gwiwa hannu ko cinya hannu yayi zalunci, don ga fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan nawa ne zai sata sannan ai irin wannan satar, a irin wannan yanke hannun? ba wanda ya sani sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubu'u dinar zuwa sama wadannan hadisai ne sahihai suna nan cikin bukhari da muslim nassin alqur'ani me yace kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq kace ado da Allah ya fitar tufafi masu kyau abinci masu dadi abubuwan sha wane ne ya haramta ma'ana babu wanda ya haramta sai Allah yace kul hiya lillazina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyama kace anan duniya Allah yayi ne dan mu'minai ko da ike kafirai suna dandanawa takadirin aya kenan amma a ranar lahira fa ba wanda zai ci kayan Allah sai mu'mini ina fatan kun gane idan kun gane wannan jama'a yanzu wannan ayar ta nuna kenan duk abin da kake so mai dadi ka ci duk abin da kake so mai kyau ka sa ran nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kwaso zinare da alharini nan a hannun dama nan a hannun hagu sai ya ce waɗannan abubuwan guda biyu haramun ne maza su sa cikin al'ummata halal ne mata su sa to yanzu kenan a ƙarƙashin wannan hadisin annabi ya rage waccan ayar fadi kenan domin zinare abu ne mai kyau in ka so ka sa sai a ce maka haramun ne sai ka ce a ba aya ta ce kul man harrama zinatallahi ba to zina ce ta Allah gashi nan ina so in sa ya za ku ce sai a ce ai manzo Allah ya ce maza sun abin nan ashe wannan dalili ne akan cewa ba za ka wadatu ba wajen gano Qur'ani sai ka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa duk waɗannan yan kalakatu yan tsine waɗanda kuke wa sabo ga Al-Qur'ani kuke cewa wai yan Qur'ani yuna dukkan su batattu ne bai halatta a ce musu wai Qur'ani yuna ba a'a babu wani mantiki da zai halatta waɗannan sunan su yan kalakatu sunan su yan tsine in ka so ka fade su da larabci sai ka ce musu khawarija ko ka ce musu mu'tazila sunan su kenan in aka koma babin aqida khawarijawa ne ko mu'tazila amma cewa wai qur'aniyuna wannan kuskure ne jama'a domin ma'anar qur'aniyuna masu aiki da qur'ani waɗanda suka fahimci alqur'ani basu fahimci alqur'ani ba idan kuka gane wannan a zamanin tabi'ai an fara samun wannan fitina a lokacin sahabbai kadan ne suka rage sahabi Imran dan Husain ya miƙe a masallaci yana wa'azi sai wani ya ce kai ko ka karanta mana alqur'ani ko kuma duk waɗannan hadisai ka rabu da su sai ya jawo aya fa bi ayi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna wata waɗannan hadisai kuma za a yadda da su bayan Allah da ayoyin shi sai ya ce ga karan kana sallah ka zo ka karanta mana alqur'ani inda aka ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza karanta mun kaza ya kasa sai shi ya ce to mu duk muna da waɗannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah sai ya fadaka sai ya koma yayin karatu ashe da gardi ne kawai kon ya iya bai san ma'ana alqur'anin ba kuma yana ganin wai shi malami ne dan ka haddace qur'ani jama'a kana rubuta shi da ka har yanzu a ilimi ba sunan ka malami ba don baka san ma'anar ba ba za ka iya hukuntawa ba baka iya sallah ba sai ka ji an koya maka ma'anar shi an kawo maka fasarorin manzon Allah an kawo maka fasarorin da malamai suka yi ka iya sannan ya halatta a kira ka malami amma sunan ka gardi ina fatan mun gane idan kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan ya hukunta kenan lallai ne a nemo sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen tafassara alqur'ani a fahimce shi daidai ko wannan mutum sai ya zabura ya tafi wurin malaman hadisi da fiqh irin su Imam Malik sai suka koyar da shi karatu sai waye gari sai ya zama babban malami Allah sai ya tsawaita ran sahabi Imran dan Husain duk inda suka hadu da shi sai ya ce a hayaita ni hayyakallahu sai ya ce ka raya ni Allah ya raya ka ku karanta sahih na Ibn Hibban shi ya ruwaito wannan kissa a hayaita ni hayyakallahu ka raya ni Allah ya raya ka dan ya za a yi a ce ka ce ka yadda da alqur'ani amma wanda ya zo da qur'anin ka ce baka yadda da abin da ya fadi ba to abin da yasa na tsawaita mana wannan mas'alar jama'a saboda wannan aya da take cewa wamsahu biru'usikum in ka dube ta ta fuskoki da dama ba za ka taɓa fahimta ma'anarta ba sai ka gayyato fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba'un da yace wamsahu biru'usikum manzon Allah ya fassara cewa in za ku shafi kan naku da ruwa za ku shafa kenan yayin da na wanke hannuna na hagu so uku wannan laimar da ta rabu ta hannuna bata isar kuma in shafi kaina ba me yasa saboda an ga cewa manzon Allah sai da ya dibo wani ruwa daban da zai shafi kanshi, dan haka ashe bi ru'usikum din nan wani ruwa daban ake dibowa, ba laimar da ta ragu ta hannu ba, a shafi kai da ita. Jama'a kun gane wannan da kyau ko? Wannan ita ce aya ta 6 cikin suratul Ma'ida. Sannan sai malam yace wa qala ibn al-musayyib, babban malami al-imam sa'id ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimin, kenan inji mai qawaidi, yace al-mar'atu ita mace bi manzilati ar-rajuli, matsayin su ɗaya da namiji wajen shafar kai, da mace da namiji wajen shafar kai duk daidai wa daida suke. Ku koya mata ibada jama'a, saboda a ƙasar nan mun waye gari ba a karantar da mata addinin musulunci, har sai suka waye gari, lokacin da aka zo a karantar da mata sai abin ya zama sabon abu. Ina maganar ba a yanzu ba da izala ta zo tana karantar da mata fa, zamanin dan fodiyo da yazo yana karantar da mata sai da aka yi ta shiga garuruka ana tsine mishi albarka, ana cewa ya zo da bid'a, kuma ya ce yana yaƙi da bid'a. A ina aka taba ganin ana karantar da mata, a tara mata ana karantar da su? Saboda me a wannan lokacin ba a karatun su sahihul Bukhari da sauransu din nan? Duk abubuwan da ake karantawa su ne ishiriniya, dan ɗarani, da duk waɗannan abubuwa su ne aka mayar alƙur'anin, su ne addini. Dan haka sai mutane suka ɓata, suka koma suka shiga cikin addinin maguzanci. To sai kuma ɗan fodiyo ya haɗu da wani rikici, su kuma waɗanda suka yadda su zo majalisin karatun. In aka zo aka zauna za a karantar da maza sai mata su zo. In aka ce matan su tashi mazan ma sai su watse. Fitina kenan, in kana da'awa sai ka shiga fitina, wani lokacin sai dai ka ɗaga hannu kawai kai wa Allah saranda. Ka zo kana karantar da maza, mata sun zo sun zauna. In ka tashi matan sai mazan su ma su tashi. Sai dan fodiyo ya ce to bari ya ɗauki matakin farko, yanzu kawai bari a yi wa'azi. Dan haka kowa ma ya zo, ga kwankwasan namiji ga kwankwasan mace. Ana nan sai wani Bakanure babarbare ya taho daga ƙasar Borno ya zo makarantar ɗan fodiyo ya zauna ya ji karatu, to amma sai ya ga a hargitsa ake maza da mata, sai ya koma Borno sai je ya rubuto takarda da Larabci ya kace-kace da ɗan fodiyo, ya ce ya ga ɗan fodiyo yana da ilimi amma bai da kan gado, yana haɗa maza da mata, yana kaza yana kaza, ya kace-kace da shi, to ya yi kaushin harshe bai ladabi ba. To ɗan fodiyo kuma baya magana da zafi, amma shi ma yana da mai zafi, shine Abdullahi Gwandu. Shine sai ba Abdullahi, to Abdullahi ka bashi ansa, wannan irin ka ne. Shine Abdullahi ya zauna ya bashi ansa, ya bada uzurori da sauransu, wannan matakin farko kenan. Ana nan sai Bello ya ce sai babana shehin zamanin mu Usmanu dan Muhammad dan fodiyo sai ya canza salon karantarwar, sai ya zama maza suna ɓarin nan, mata suna wannan ɓari, tafiya tai tafiya maza suna gaba mata suna baya, sai a kawo labule a sa, tafiya tai tafiya sai aka ware wa maza ranar su daban, mata tasu ranar daban. Dan haka mas'alar karantar da mata sai da dan fodiyo ya rubuta littattafai a iya sani na waɗanda ne ta haƙiƙi guda biyar, saboda matsala ce da ta bashi wahala tun daga waɗanda yake karantarwa har masu suka. Nan yana ƙoƙarin faɗin yaya abin yake, yaya ya kamata ku zauna, can kuma yana faɗa wa duniya ga fa uzuri na, kuma ana cewa ba wani uzuri. Akwai fitina a cikin harkar da'awa sai ka haƙura, amma ka ce wai kana son kai wai da'awa wai kowa ya maka salati ya be ka, a sai ka koma ƙarƙashin gadanku. Ina fata an gane. To shine yace da mace da namiji duk matsayin su ɗayan suka zo ainihin shafar kai, tamsahu ala ra'asiha, yace ita ma mace za ta shafi kanta. To yake za mu dan zo insha Allahu ta'ala za mu magana dangane da shafa akan rawani, amma bari tunda ya fara magana dangane da za ta yi shafa akanta. Hukuncin mace da namiji duk ɗaya ne a wajen shafar kai. Idan namiji ya ɗaura rawani irin wanda yake ake ɗaura shi kai tsaye akan hula, ai akan ainihin gashi, muna ce mishi rawanin mujahidai, rawani na masu jihadi, to anan zai yi shafa akan shi kamar yadda muka yi bayani tun farkon darasi. Idan ku ya ɗaura rawani irin wanda ake cewa rawanin alƙalai akan hula ya ɗaura, to in ya zo wannan rawanin hukuncin shi ɗaya da hula, sai ya cire wannan hula sannan ya shafa akan rawanin. To ita ma mace haka abin yake gare ta. Idan har ta sanya ɗan kwali sannan ta kawo hijabi ta sa, to sai ta cire hijabin, ta cire ɗan kwalin sannan ta shafi gashin kanta. Amma in ya zama abinda ke kanta zalla hijabi ne daga hijabin babu dan kwali a ƙasa, to za ta shafa akan wannan ainihin hijabi nata. Ku karanta littafin Al-Mughni na Al-Imam Ibn Qudama Al-Hanbali a mujalladi na ɗayan shi in Allah so. To wannan kenan jama'a, wannan fatawa ta Al-Imam Sa'id Ibn Al-Musayyib Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Shayba shine ya fitar da ita. Sai Malam Bukhari ya ce wasu ila malikun, kuma an tambayi maliku ayujzi'u an yamsaha ba'dar ra'si, ko ya halatta mutum ya shafi wani bangare na ka ya shafi wani bangare na kan sha alwala. Fahtajja bi hadisi Abdullah ibn Zaid, sai Imam Malik yayi hujja da hadisin Abdullah dan Zaid. Ina ma'anar yayi hujja da shi, yayi hujja da shi akan rashin halaccin yin haka. To wanne ne hadisin Abdullah dan Zaid? Shine zamu zo mu karanta ba da dade wannan ba insha Allah. Ko kun fahimta wannan fatawar ta Imam Malik Al-Imam Ibn Khuzaimah shine ya fitar da ita. In kun fahimci waɗannan hujjoji da Imam Al-Bukhari ya kokarin kawowa jama'a, su ne nake muku ishara a jiya akan cewa al-ahadith ko al-athar al-mu'allaqa, waɗannan maganganun yanzu dubi maganar farko daga Sa'id ibn al-Musayyib. Ko daga Sa'id ibn al-Musayyib ya samu ta? Imam Al-Bukhari ya zauna da Sa'id ibn al-Musayyib ne? A'a, Imam Al-Bukhari al-majirin Sa'id ne, domin Imam Al-Bukhari Sa'id ibn al-Musayyib malamin Maliku ne. Maliku malamin su Abdullah ibn Yusuf, Abdullah ibn kaza kaza, waɗannan almajiran Imam Malik. Dan haka tsakanin Sa'id ibn al-Musayyib da Bukhari akalla akwai mutane guda biyu malaman shi, sannan malamin malaman shi shine Imam Malik, sannan sai akai kan Sa'id. To yanzu Bukhari da yazo yace Sa'id ibn al-Musayyib ya ce kaza, in ka je ba za ka ce rawahu al-Bukhari ba, sai ka ce allaqahu al-Bukhari. In ku kai amfani da kalmar rawahu, sai ka ce rawahu al-Bukhari ta'liqan ko mu'allaqan. To in ka je fassara da Hausa kaka ce a rataye, a'a, technicalities ne, terminology ne, mustalah ne, istilahi ne, sai ka ce Bukhari ya ruwaito shi bai ambaci isnadi ba, sai a fahimta da Hausa. An fahimta? To nan kuma sai Bukhari ya sake cewa an tambayi Maliku. To ina Bukhari ya ji wannan magana, ina isnadi babu? To wannan ma sai ka koma sai ka ce tsakanin Imam Al-Bukhari da Imam Malik akalla akwai mutum guda, kuma Imam Al-Bukhari bai ambaci mutum gudan ba, to wannan ya zama mu'allaq. Menene mu'allaq? Ita ce magana ce wadda kowa yana da yaqinin cewa a sadda mai magana yayi maganar kai baka a duniya. Ka zo ka ce gwamna Lugga ya ce kaza, kai tsaye ana sa rai a ji ka ce wane ya ce, wane ya ce, gwamna Lugga ya ce, sai kai tsaye sai ka ce gwamna Lugga ya ce, sai aka dubi tsakaninka da gwamna Lugga wajen shekara 50 ko 60. To ina mutanen da ka cire ainihin sunayensu baka ambace su ba? To abinda ake sa rai a ƙarshe shine sai ka ambaci wani littafi wanda zai hikaito wanda gwamna Lugga ne ya rubuta wannan magana kai tsaye, ko kuma wani wanda ya zamani da shi ne ya rubuta, shine ake kira isnadi. Mu musulmi ne kadai muke da wannan, kristoci ba su da wannan, yahudawa ba su da wannan, babu waɗanda suke da isnadi sai al'ummar musulmi. Ina fata an gane. Dan haka zaka ji malaman hadisi suna cewa al-isnadu min khassisi hadhihi al-umma, na daga cikin khususiya da Allah ya keɓe wannan al'umma da shi shine isnadi. Mu kadai ne za a ce Qur'ani da kake karantawa, ina isnadin riwayar Hafs, ina isnadin riwayar Qalun, ina isnadin riwayar Wars, duk waɗannan musulmi suna da isnadodinsu. Kenan in ka fahimci wannan, to idan Bukhari ko wani malami yayi irin wannan maganar, kana buƙatar me? Kana buƙatar kai bincike dan ka gano su wane ne suka fitar da waɗannan ayyuka. To shine a tun makon da ya wuce ko makonnin da suka wuce, in ba ku manta ba jama'a, na fara taho muku da bayani dangane da cewa aka samu babban malami da ya fassara Sahihul Bukhari yau fiye da shekara 600 da ta wuce, Ibn Hajar, sai bi waɗannan irin maganganu da asarai da hadisai da wane ne da Bukhari ke kawa gaba ɗaya, sai takharijin su, sai waɗanda bai samo su ba ya sa wa littafin Taghliqut Ta'liq ala Sahihul Bukhari. Wannan littafi gashi mujalladi 5 ne, guda 5 ne haka da ka ganshi. Baki ɗayan irin waɗannan asaran in ka duba sai ka ji ya ce asarin da Bukhari ya ce a wuri kaza wuri kaza, wane ne ya ruwaito shi, wane ne ya ruwaito shi. ina fatan mun gane sa'an nan kamar yadda nayi muku ishara cikin makon da ya wuce Muhammad Nasiruddin Al-Albani yazo cikin Mukhtasar na Sahihul Bukhari shi ma ya rinka dibo waɗannan ayyuka yana ainihin tabbatar da su a cikin takhrijat da yawa waɗannan asarai mun fahimci wannan da kyau ko to ajiya sai ne muku wani alƙawari wanda ba ni son yanzu in cika shi tukuna sai mun gama karatun wannan hadisi domin hujjar Imam Malik ta gama tabbata tukuna an tambayi Imam Malik aka ce algafata malan ko ya halatta a shafi wani bangare na kai sai Imam Malik ya hujja da hadisin Abdullahi ibn Zaid to kamar ka ce wanne ne hadisin Abdullahi dan Zaid ya kai Bukhari sai Bukhari ya ce haddathana Abdullahi ibn Yusuf qala akhbarana Malik عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنشق واستنصر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه صلى الله عليه وآله وسلم دحك السوسي إمام مالك سكي الديني شيني إنكي مغانا sai ka kawo isnadin maganar kuma isnadin sai tike kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wata hayaniya bata je ga su Imam Malik ba da aka samu ƴan baya kuma sai suka koma wai cin albarkacin su Imam Malik hakikanin abin da ya faru ga su dan fodiyo suka tayi suka aiki da Qur'ani da Sunna da aka zo kuma kai sai ka zo wuciya sai ka ji mutun ya ce kai wanga mai tafiya ta babbaka ne albarkar shehi shi kuma shehi albarkar waye ce shine matsalar da take abin nan din mutane ko kun fahimta jama'a sai kaga mutun ya taso daga gari mafi nisa daga kasar Mubi a can karshen Adamawa ko ya taho daga Adamawan Kamaru ina zai je Sokoto Hubari me zai je ya ziyara kafin ya je aikin haji saboda malaman shi sun ce mishi in ya je aikin haji bai je ya ziyarci shehu ba haji bace ba to yana zuwa can sai samu waɗanda suka fi malaman shi bata sai su ce ka dai zo nan ko eh to hajjin ka tayi ko magarin ku an karba sun fi malaman shi bata su kuma su malaman shi sun ce sai ya biya Sokoto sannan ya wuce maka sannan hajji tayi da yaje can Sokoton sai samu waɗanda suka fi malaman shi bata suka ce tunda dai ka zo nan to ko ma hajjin ma tayi an karba waɗannan bid'ar jama'a wai ake so a ja baki a yi shiru eh wai kar ai magana akai wallahi tallahi jama'a duk da zamu ajal tafan su Ibn Taymiyyah da su Ibn al-Qayyim da su Albani mu dibo littafan dan fodiyo sai mun dibo makamai tukuna an yi yaki da sarakunan nan da miyagun malaman nan sannan karatu littafan dan fodiyon zai yi dan tunda nake ma ban san wanda alƙalamin shi yake ya fi reza kaifi irin alƙalamin dan fodiyo ba karanta Nurul Albabi to Nurul Albabi fa jama'a Nurul Albabi bismillah ce ma 1986 aka yi hira da wani shehi daga cikin shehunan dariqa da suka daure bid'a gindi ya zagi ahlus sunna a kasan nan kakaf me biyo baya duk da ya gama zagin sai ya ce ko da yake kuma duk abin da ahlus sunna suke har yau ba su kai 1/100 na dan hodiyo ba su da kansu sun shaida haka dan haka suka kama littafan dan hodiyo suka boye ko kun fahimta jama'a saboda haka jama'a in dai ana so ayi addini sai an koma asali shine sai an koma ma Qur'ani da hadisi to nan ne ake dibo addini ku ji Imam Malik da aka tambaye shi ya halatta a shafi wani bangare na kai ko bai halatta ba sai ya kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Amr dan Zaidin cewa bai halatta ba to kamar ka tambaya wani hadisi ne sai Imam al-Bukhari ya ce haddathana Abdullahi ibn Yusufa malamina mai suna Abdullahi dan Yusufa at-Tinnisi shi kuma almajirin Imam Malik ne shi kuma yace qala yace akhbarana Malikun Malik ya ba mu labari an Amr ibn Dinarin daga Amr dan Dinarin an Amr ibn Yahya al-Mazini daga Amr dan Yahya al-Mazini an abihi daga mahaifin shi Yahya al-Mazini kenan yace anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaid wani mutun yace wa Abdullah dan Zaid zaka zo ka ji wanda ya tambaye shi kuma sunan shi Amr dan Abi Hasan shine ya tambayar tambayar da yayi ya tambaye sahabi ne mai suna Abdullah dan Zaid wa huwa jaddu Amr ibn Yahya shine kakan Amr dan Yahya yace wannan malami cikin sahabbai atastati'u an turiyani kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u ko zaka iya nuna min yadda manzon Allah yake alwala haka salaf suka yi addini da sahabbai da tabi'ai yaya na manzon Allah yake jama'a kuna fahimta zaka iya nuna bai ce algafata malam ina son in ga alwala irin taku ta manyan malamai yaya kuke sallah ku manyan a'a yaya na manzon Allah yake su goma malaman da yake masu gaskiya ne ba zai fishi ya ce to yanzu nan na manzon Allah kake so ni baka sannawa dan gidan Abdurrahman dan Auf Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf da yaje wurin Aisha sai yace yaya manzon Allah yake sallah da daddare haka suke yi su addinin su yaya manzon Allah yake kaza yaya manzon Allah yake kaza nawa manzon Allah yake kaza yaya yake kaza shine kawai saboda Allah yace wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi kun shiryu in kuka ki bin shi fa kun bata to sai a tsaya bata lokaci kuma a bata saboda haka ko zamanin yanzu ka zo algafata malam ya manzo Allah yake kaza malai ya sani ya fadi in bai sani bai ce ban sani ba tunda dai kace ya manzo Allah yake in yace to ko da ike dai to a bata kenan zai kawo domin wani zuwa yace wa Imam Malik daga ina ne manzon Allah yake daukan harami in zai tafi aikin haji ko umra sai yace daga Zul Hulaifa sai yace to algafata malam ni yanzu ina sha'awar in dauka ne daga nan cikin masallacin shi sai Imam Malik yace to kuma wannan fitina kake so ka jawo yace algafata malam wace fitina kuma yan mil nawa ne dan kari kadan ne kawai nayi sai yace to ai fitina ce kai kace ya manzo Allah yake yi aka fada maka kuma kace to bari ka dan kara akan nashi shine Imam Malik ya jawo aya fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim masu saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ji tsoron kar fitina ta same su ko kuma azaba mai radadi ta same su idan kun fahimci wannan jama'a abinda ake so a nuna anan shine duk addinin da kai in baka yi irin na manzon Allah ba bata kai ya katta kenan duk ibadar da kai duk aqidar da ka rike duk abin da ga na manzon Allah sai ka bar nashi yanzu dai kun ji alwala ce ko zaka iya nuna min yadda manzon Allah yake alwala fa qala abdullah ibn zaid sai abdullah dan zaid yace na'am zan iya nuna maka fada'a bima'in sai yasa aka kawo ruwa kararama kenan fa afraga ala yadayhi sai ya kwarara ruwan akan hannayen shi guda biyu faghasala marrataini ya wanke su so biyu biyu ina fa so biyu ya wanke su so biyu thumma madmada sannan ya kurkura baki wastansara ya kuma shaki ruwa ya face salasan so uku thumma ghasala wajhahu salasan sannan ya wanke fuskar shi so uku thumma ghasala yadayhi marrataini ya wanke hannayen shi guda biyu kowane daya hannu kowane hannu daya so biyu biyu ilal murfaqaini zuwa ga gwiwa hannu thumma masaha ra'asahu bi yadayhi sannan sai ya shafi ainihin kanshi da hannayen shi kun ga magana da muke fadi ba a ce da hannun shi ba da hannayen shi guda biyu yaya ya shafar yace fa aqbala bihima sai ya sanya hannayen nashi daga gaba wa adbara sannan sai yayi baya daga gaba ya fara sannan sai yayi baya fa aqbala bihima ya sanya hannayen nashi guda biyu a gaba wa adbara sai kuma ya baya da su bada'a bi muqaddami ra'sihi ya fara da gaban kanshi ne hatta zahaba bihima ila qafahu har sai da ya tafi da su hannayen nashi zuwa ga kiyar shi summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu sannan ya dawo da hannayen nashi wurin da ya fara daga gare shi dalilin Imam Malik kenan akan me akan manzo Allah ya shafi kanshi duka gaba daya dan haka amsar ita ce me bai halatta a shafi bangaren kai ba kenan tun daga yadda manzon Allah yi thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya ainihin wanke kafafuwan shi guda biyu dan haka jama'a wannan hadisi da ainihin asarai da ayan nan da ya kawo dalili ne akan cewa lalle ana shafar kai ne gaba ɗayan shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina fatan mun gane to in Allah madaukakin sarki ya so kamar yadda nace zan cika mana wannan alƙawari akan da waɗannan mu'allaqat ina son mu ji su ne na yau tukuna in Allah ya so kun fahimta jama'a dan haka jama'a duk wanda yazo zai koya wa matar shi ko ɗan shi ko ɗaliban shi ko wane ne alwala sai a koya musu irin yadda manzon Allah yayi a aje na sauran waɗanda su ba su ne manzon Allah ba su ne Allah ya aiko ba nan je ranar alkiyama kai tun daga kabari ma ba za a tambaye ka ba ai je mun ji hadisin ko me za a ce ma ilmuka bi hadhar rajuli me ka sani game da wannan mutumi in da ma ka san shi a manzon Allah shikenan in ko ka rena shi to shikenan waɗannan tambayoyi jama'a general applied questions ne kowa sai an yi mishi Allahumma aka ce sai wanda Allah ya taimake shi da mutuwar shahada saboda an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce me yasa wanda ya mutu shahada ba a fitina shi ba a tambaye shi a kabari sai ce ai fitina ta kai fitina da aka luma mishi makami jini ya zuba danyen jini a jikin shi ce wannan ya isa fitina wace tambaya kuma za a yi mishi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wanda ya mutu shahada Allah madaukakin sarki yana gafarta mai zanuban shi digar jini farko da ya a kasa sai a gafarta mai zanuban shi sannan a daura mai aure da matan aljanna sa'annan a ainihin wato a bashi ceton dangi mutum 70 ka ceci dangin ka mutum 70 ai ka more su ma kuma sun more sun ci albarkar shahada dan su haka ne ko ba haka ba shahada tana da girma jama'a Allah madaukakin sarki kamar yadda malaman sunna suke addu'a suke ce Allahumma nahni sharafa shahada waj'al mauti fi istishhad sayyidina Umar yana zauna a Madina kullun sai ya ce Allah madaukakin sarki ka sa in yi shahada Allah ka sa shahada ta a cikin Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka kasa fahimta to shahada dai ba za ta samu ba sai an yaki Umar kuma yana roƙon shahada wannan abu ne mai sauki amma kuma ya ce a Madina sai shahada ta zo ta riske shi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dama manzon Allah ya taɓa faɗi suna zaune wata rana akan dutse da annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar da Umar da Uthman sai dutse haka sai rawa sai manzon Allah ya taɓa shi ya ce kai natsu annabi ne yake kanka da siddiqi da shahidai guda biyu sallallahu alaihi wasallam hadisi yana nan cikin sahihul bukhari kai kai saka ya dutse tsawa har ka dungure shi irin yadda ake wayar na tsukai annabi ne yake kanka irin fadan manya ne annabi ne yake kanka da siddiqi da shahidai guda biyu a ina suka samu martabar shahada a cikin madina bi shahadati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari yace babu ghaslir rijlaini ila al-ka'baini babin da ke bayani akan wanke kafafuwa guda biyu zuwa idanuwan kafa in aka zo wanke kafa jama'a ana wankewa ne a shigar hadda ita idan kafa din a wanke ta fas menene dalilin bukhari akan haka sai yace haddathana musa qala haddathana wahib an amrin an abihi shahidtu amr ibn abi hasan sa'ala abdullah ibn zaid an wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallama wancan hadisin ne dai amma bukhari ya samu shi ta wata hanya daban wato bukhari malami ne ƙwararren malami kajiccen da zai yi hujja da hadisin da yake asali maliku ne ya hujja da hadisin sai kawo shi da riwayar da yake da ita ta maliku wannan aikin na bukhari jama'a da a ce yanzu masu karatun islamic studies karatun suke yi karatu ba wai neman certificate ba da sai su zauna sai su yi dirasa annan ne za su gane nagartar imam al-bukhari su fitowa da duniya aiki da falalar imam al-bukhari amma kowa ya tafi ne cikin yunwa yana oya oya yamar ma zai samu certificate ya zo a dauke shi teacher arabic a rinka biyan shi 17,500 shikenan amma aiki ne wannan imam al-bukhari waɗanda ke karatun ilimi na sunna su zauna su darasi akai su bayyana wa mutane wane ne imam al-bukhari kamar yadda waɗanda ke karatun political science ko international relations yanzu sai su dauki tafawa balewa su nazari wane ne tafawa balewa yaya ayyukan tafawa balewa wane ne sardauna yaya ayyukan shi ko kun fahimta amma waɗannan ayyuka ne na academicians waɗanda suka damu da harkar ilimi ba waɗanda suke son su amfani da ilimi su samu kuɗi ba ko kun fahimta jama'a ku duba wancan hadisin Imam Malik ya hujja da hadisin da Bukhari yake son ya bayyana maka hadisin saboda hikima sai ya dauko hanyar da ya samo hadisin ta hanyar Imam Malik don hujjar ta ƙara ƙarfi akai ko kun fahimta nan sai ta algafata malam ko kana da labarin akwai wanda yake da wannan hadisin banda kai da wata hanya sai ka ce eh a ina yake a yana kasar Baghdad ne sai Imam al-Bukhari sai tafi Baghdad din idan ya tafi Baghdad din nan sai je sai karbo wannan hadisin sai zama hadisin guda ɗaya ne amma ya samu shi ta hanya biyu nan ma sai ce algafata malam wannan hadisin ko kana da wanda ainihin ya samu wannan hadisin ta wata hanyar malam bar kamera nan don Allah ko kana da wanda ya samu ainihin wannan hadisin ta wata hanyar sai ce maka eh a ina za a samu sai ce maka to ka tafi kasar Maghrib sai Imam al-Bukhari sai da yake waye duniyar ilimin hadisi gaba daya je tattaro waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo ya zama duk sanda yake rubutawa kuma karka dauka wai yana rubuta su ne yana kwafowa ya haddace su akani gaba dayan su kuma yadda ya haddace su yana iya kawo su duk sanda yake so shine ma'ana ai amirul mu'minin din shine yadda ka haddace abu tun daga ran da ka haddace shi kana iya kawo shi duk sanda kake so ba haka ba za a kira ka hafizi ba a lokacin su kuma kowa san babu na'urar computer to amma me yasa ita ce magana da muka faɗi sirrinta kwanaki ɗaliban ilimi a wannan lokaci ba sa shiga harkar 'yan duniya amma yanzu kana ɗalibin ilimi alhajin birni ya ɗinka shadda ka ce sai ka ɗinka irinta alhajin birni ya shiga gida mai fenti ka ce sai ka shiga irin shi alhajin birni ya sai handset mai tsada ka ce sai ka hau irin shi duk fitina ka ɗibo ka zuba wa kanka karanta nawa ne ya ce inna lillahi ibadan fatana talaqud dunya wa kham fitana Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira duniyar ma tukuna ka mu'amala da ita sai suka ce mun sake ki ba aure ma tsakanin mu da ke ina fata an gane me suke tsoro fitinar duniya suke tsoro saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fattaqud dunya ku yi taka tsantsan da duniya wattaqun nisaa ku yi taka tsantsan da mata fa inna awwala fitnatin waqa'at fi bani isra'ila fi nisaa fitinar farko da ta rikita bani isra'ila game da mata ne da Allah yake zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa nan ma fitina ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar Allah ya tsawatar to da suka saki duniya haka sai suka dauki me sai suka dauki duniyar nan teku ce to ya za a tsallaka ta sai suka dauki manyan jiragen ruwa sai suka tsaga sai suka wuce amma yanzu aka ga dalibin ilimi ya fitinu kanshi da abin da 'yan duniya suka fitinu kansu da shi ɗan duniya suna kaza shi ma sai ya ce wai sai yayi wannan abu wannan yana daga abin da ya haramta wa ɗaliban ilimi samun nagartaccen ilimi a wannan lokacin sai kai tunani kai yanzu ɗalibin ilimi ne ana hawa babin roba nan nawa yake 90,000 to 90,000 eh samu na 27,000 ai maka service ka hau abinka ba abin da ya shafe ka da keke ne zaka samu keken ka ba abin da ya shafe ka keken ane mai fenti kai ba ruwanka da fenti kai abin da kake so ya kai ka makaranta ka dauko karatun kawai ka biya bukata dan haka lalle ɗaliban ilimi wannan aikin da Bukhari yayi ya koye shi ne na ɗalibi kuma mahaifiyar shi ce ta bashi scholarship ita ta ɗibi kuɗi ta zuba mishi a jaka tace abin da nake so ka je sai ka tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tofa mishi albarka akan haka Allah ya taimake mu kuna ji gashi ta hanyar Musa dan Isma'il ya samu wannan hadisin Musa dan Isma'il kuma dan mawara an-nahar ne can bayan kasashen Iran kasashen Farisa can baya yake sannan can kuma Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi shi kuma mutumin kasar ina ne mutumin kasar Masar ne
to ka duba daga Masar kuma yayi can mawara an-nahari kama a ce daga Port Harcourt ya kado Maiduguri haka Imam al-Bukhari yayi ta wannan yawo babu jirgin sama babu mota babu babur tafiya mafi inganci a lokacin ita ce in akwai jirgin ruwa ka bi ta jirgin ruwa in babu fa sai ka samu raƙumi in ba haka ba fa sai ka taka da kafa akwai inda in ka je sai ka daure buhunhunan littattafanka a bayanka kamar mai jego sannan ka taka ka hau dutse ka tsallaka sannan ka dira garin da kake so haka suka yi ta wannan aikin jama'a suka tattaro mana wannan ilimi yanzu sai ka ga wani bididdigin dan tsako sai ta yi sai ce Bukharin me wannan kamata ya samu guduma irin ta ƴan walda ba ta kafintoci ba a kwada mishi a goshi saboda in kana cewa Bukharin me tukuna yana nuna wato wannan irin rayuwar baka mutunta ta ba baka mutunta kwazon irin waɗannan bayin Allah ba baka san darajar ilimi ba gashi yake cewa qala haddathana Wahaybun an Amrin an abihi shahidtu Amr ibn Abi Hasan yace na halarci Amr dan Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid shine ya tambaye Abdullah dan Zaid kun ga anan riwayar ta bayyana ko an wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallama game da alwala annabi sallallahu alaihi wasallama fad'a bi tawrin min ma'in sai yasa aka kawo mishi taur ita ce ainihin wato buta an gane amma musamman irin ta tasa haka za ga buta irin ta tasa sai yasa aka kawo mishi irin wannan buta cike da ruwa fatawadda'a lahu wudu'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai alwala ga ainihin waɗannan mutane da suka tambaye shi irin alwala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa akfa'a ala yadihi min at-tawri sai ya ainihin karkato wannan ainihin buta sai ya zubo wa ainihin hannun shi ruwa fa gasala yadaihi salasan sai ya wanke ainihin hannayen shi sau uku thumma adkhala yadahu fi at-tawri sannan sai ya shigar da hannun shi ainihin a cikin wannan buta fama dumaba ya kurkura baki wastanshaqa ya shaki ruwa wastansara kuma ya fice salasa gharafatin da kwarfa uku yayi haka thumma adkhala yadahu sai ya sake daukan hannun shi ya shigar cikin wannan buta fa gasala wajhahu salasan sai ya wanke ainihin fuskar shi sau uku thumma gasala yadaihi malan don girman Allah ka hakura da kamera nan don Allah ka bata mana duk abubuwan wallahi sai da na zaunar da shi nace duk sanda kamera nan ta samu matsala so dai malan ka hakura to gaskiya ni matsalar da ake samu da ni kenan ko a gidana jama'a in na fada abu sai a kibi sai kuma a zo a ce yana fada kaga yanzu ka bata mana aikin abinda muka ce da zaran ta samu matsala ka bari kaga yanzu dole duk mun bata goma daya bata gyaru ba dan haka daga yau an daina recording na kamera thumma adkhala yadahu faghsala wajhahu salasan sai ya ainihin saka hannun shi a cikin butar sai ya wanke ainihin fuskar shi sau uku thumma ghasala yadayhi marrataini sannan sai ya wanke ainihin hannayen shi sau biyu ila al-mirfaqaini zuwa gwiwa hannu thumma adkhala yadahu sai ya dauki hannun shi sai ya saka a cikin butar fama saha ra'asahu sai ya ainihin wato ya shafi kanshi da ainihin wato ruwa kenan fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan ya ainihin wato fara daga gaban kanshi sannan kuma ya ainihin koma ya shafi har zuwa baya sai marratan wahidatan so daya to wannan matsala ku bini bashin ta nace akwai babi da zamu tattauna insha Allah ta'ala a gaba Bukhari zai zo ya ce babu masihir ra'si marratan to anan ne zamu tattauna ta insha Allah thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'baini sannan sai ya ainihin wanke kafafuwan shi zuwa gwiwar zuwa ainihin idanuwan kafa guda biyu to wannan hadisi daidai wannan wuri shine mahallin shahid dama mai Bukhari yace babu ghaslir rijlaini ila al-ka'baini babin dake magana akan wanke kafafuwa guda biyu zuwa idanuwan kafa anan da yace thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'baini dalil akan kafa wanke ta ake ko ba wanke ta ake ba wanke ta ake saboda haka ɗan shi'a sun yi asara da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suka yi musun wanke kafa wai abin da ya kai su asalin musun shine riwaya ce suka gani daga sahabin da ba sa kauna kawai sai suka rusa wannan mas'ala a fiqhu sai suka yi ta nemo wasu hujjoji kuma waɗanda za su kafa hujja da su sai suka gafala cewa to ai akwai wasu riwayoyin kuma daga sahabban da suka yadda da su kamar irin su sayyidina Ali da makamantansu akwai sahihan riwayoyi cikin sunan Abi Dauda
saboda haka duk sanda ka fitini zuciyarka da fitina ta kungiyanci shine ni wa ne kawai nawa, duk wanda ba wannan ba ba nawa bane, to kana nan wata ran shi ma wannan kai tsaye ko a kaikaice sai ka soke shi. Amma abinda ake so a cikin musulunci shine ka bar zuciyarka hawa a bude, duk abin da yazo kaga daidai ne sai ka karba. To kuma sai su ce wai wannan fauda ce, wai wannan ai kuma babu ka'ida kenan, ko me yazo a ai shi yasa kullun sai ku ji an ce akwai wani ilimi da ake kira ilimin hadisi, akwai wani ilimi da ake kira ilimin lugha, akwai wani ilimi da ake kira ilimin fiqhu. Waɗannan ilmomin ai su ne dawabit, ba cewa akai wai kowa ya ainihin tafi ya je ya dauki alqur'ani da sunna ba, a sai wanda ya kai yayi haka. To wanda ya kai yayi haka shi kuma shine zai tara waɗanda ba su kai ba sai nuna musu. Wannan ita ce nazariyar ahlus sunna. Amma wasu suka ji an ce ai hujja da qur'ani da hadisi sai kuma sai su dauka cewa to yanzu kowa kenan ya dauki qur'ani da hadisi, a baka jin ko cikin sahabban da tabi'ai wani bai sani ba sai ya je wurin wani ya gaya mishi nassin aya ko nassin hadisi. Amma ina matsalar take shine a ce wai to sakamakon dai zamani yayi tso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koma kawai a rubuta wa mutane ku rinka yin kaza ku rinka yin kaza ku rinka yin kaza, shine abinda aka yi, aka rubuta risala iziya muktasar kaza 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 kaza, sai wannan irin matsala sai ta sake tasowa. Yanzu taqnimul masail al fiqhiyya al mu'asara ya halatta a zauna a rubuta matsalolin da ke faruwa na fiqh a yanzu, in malamai suka zauna suka tattauna sai a zauna kawai a karantar da mutane cewa duk sanda kaza ta faru kaza ne, ko kuwa masalar abatta a bada fatawa da baki ta wuce, sadda ta taso wa wanda ta taso ya tambayi malamin da ke kusa da shi ya mishi bayani, domin tsoron kar a zan a maida abin ya zama kamar wasu kawanin kamar wasu dokoki. Kuma kuma ta bada jimawa na taɓa yin wannan tun lokacin da aka ce an kafa shari'ar musulunci a Zamfara, sai aka ce amma wai za a zo a samar da wasu littattafai waɗanda wai za a rubuta kaza in ɓarawo ya yi kaza kaza za a yi kaza, na ce wannan kuma bid'a ce. Kuma kuma ta ba na faɗi haka, ni bakina da kaina na san na faɗi haka, kuma hakan ɗin shi ne daidai, kuma akan haka nake. An kafa shari'ar musulunci shi kenan, ba wani abu da za a zauna kuma a ce to a tara malamai su je su yi kaza, a'a malamai su ci gaba da bincike akan mas'aloli a Qur'ani da sunna, ran da duk wani ya sata sai a ce ina al-ramma mai Allah ya ce, ina malaman hadisi alkali dubi mas'alar, shikenan sai a yi fatawa sai a yi mishi hukunci. Amma a kawai sai a ce to shikenan daga duk wanda ya saci kaza kaza, duk wanda ya kaza kaza, duk wanda ya kaza kaza, sai a ce wai shikenan duk a aika sauran local government secretariat. Wannan kuma ba addinin musulunci bane, manzon Allah bai yi haka ba. Manzon Allah zaman shi yana karantar da mutane alqur'ani da sunna, in mas'ala ta faru sai a ce mai Allah ya ce mai annabi ya ce, shikenan kawai. Babu isti'mali fadli wudu'in nasi, babin da ke magana akan amfani da ainihin ragowar wudu'in nasi, amfani da ragowar ruwan da mutane suka yi wajen alwala ko wanka ko aswaki. Matarka ce wankan janaba ta rage, ya halatta ka je kai wankan janaba da ragowar ruwan wankanta? Mijinki ya wankan janaba ya rage, ya halatta ka je kai wankan ki je ki? A'a, wankan haila ne matarka ta kai, kuma janaba ce ta kama ka, sai ka je sai kai wanka da wannan ragowar, ko ya halatta? Ya halatta. A'a, wane ne alwala sai ya rage ruwan, zaka iya amfani da shi? A'a, aswaki ya je gyara bakin shi ragowar ruwan, ko kuma ma ya dauki aswakin ya tsoma a ciki ne sai zo ya cire aswakin ya je aswaki da shi, wannan ruwan zaka iya dauka kai alwala da shi? Duk zaka iya dauka kai alwala da shi. Shine yace wa amara Jarir ibn Abdullah, Jarir dan Abdullah al-Bajali sahabi ne, ya umarni ainihin ahlahu iyalan shi an yatawaddu bi fadli siwakihi, si alwala da ragowar ruwan da ya aswaki da shi. Shine ɗayan ma'ana biyu kamar yadda kaji ne ishara, ko dai icen aswakin ya dauka ya tsoma a cikin ruwan ya dau abin shi ya je aswaki, to yanzu ya zama fadli siwakihi, ko kuma ya dauki ainihin aswakin ne ya goga a baki ya rinka diban ruwan yana kurkura baki yana zubarwa, wannan ya zama fadli siwakihi shi ma. Sai ya ce wa iyalan shi babu laifi su dauki wannan ruwan su yi ainihin amfani da shi. Wannan asari al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba shine ya fitar da shi, Wad-Darqutni da al-Imam Ad-Darqutni da isnadi sahihi, da isnadi sahihi ya fitar, suka fitar da shi.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجاه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما صلى الله عليه وآله وسلم وأفرغ. إمام البخاري أسامه وأن حديثي دقى الإمام آدم آدم ابن أبي ياسين قال يتي حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال الحكم يتي سمعت أبا جحيفة ناجي أبو جحيفة أبو جحيفة شيني ما كرنتو أتشنباي تكين كتاب العلم ينا تنباي سيدنا علي cewa ku mutan gidan manzon Allah ko akwai wani karatu da ya muku da banbe wa sauran duniya ba to Abu Juhaifa ne yake wannan tambayar to yau kuma gashi shi kuma yau ya zama malami a cikin wannan hadisi yace naji shi yana cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil hajira manzon Allah ya fito gare mu da garjin rana al hajira shine sadda rana ta take din nan fa utiya bi wudu'in sai aka zo mishi da ainihin ruwan alwala fatawadda'a sai alwalar فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه sai mutane suka rinka dibo ragowar ruwan alwalar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayatamassahuna bihi suna shafawa a jikin su fa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'atayn sai manzon Allah ya salla azhar rak'a biyu wal 'asr rak'atayn sallan al-'asr rak'a biyu wa bayna yadayhi anaza sai aka samu ainihin wato ya kafa anaza ita ce kwagiri ko sanda ainihin a gaban shi wa qala abu musa to yanzu kaga bukhari sai yace wa qala abu musa in baka fada ka ba sai ka ce bil isnadil awwal ba haka bane ba da isnadin farko bane yace abu musa yace wai abu musa al-ash'ari sahabi to wannan mu'allaq ne to shi imam al-bukhari ya fitar da wannan mu'allaq din da cikakken isnadi a can gaba yace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya sa akawo bi qadhin fihi ma'un da koko wanda yake akwai ruwa a cikin shi faga sala yadaihi ya wanke hannayen shi wa wajahu fihi ya wanke hannayen shi da fuskar shi a cikin wannan koko wa majja fihi ya dibi ruwa kuma ya kurkura sai ya mayar da ruwan a ciki summa qala lahumma sai ya ce wa ainihin wato sahabbai waɗanda suke tare da shi su biyu ishraba minhu ku sha wannan ruwa wanda na ainihin wato wanke hannaye na da fuskata na kurkura baki na mayar ciki wa afrigha ala wujuhikuma kuma ku kwarara a fuskokinku wa nuhurikuma da kirjinanku in ma neman tabarruki mutlaqan ko kuma suna da matsala ta rashin lafiya ne ina fata an gane duk anan me yake nuna mana ragowar abin da ya amfani da shi a alwala ya halatta to haka ainihin abin yake sai mun zo kitabul fada'il za a zo a fara tattauna ire-iren waɗannan matsalolin jama'a game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato sharuwa ya rage sai wannan ya diba yace bari ya sha daidai inda manzon Allah ya kama wurin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala ya bayo mutane ku je ku sha duk wannan ya zo a cikin sunna har Abu Dauda sai da ya ruwaito wani hadisi mai ban sha'awa da isnadi sahihi da shi da Imam Ahmad wata rana manzo Allah ya fitsari da daddare a cikin koko sai ya aje a ƙarƙashin gado daga riya waye sai ya kira baiwar Aisha mai suna Barira Barira dibi je kiki je samu ga fitsari ta a cikin koko ki je ki zubar da ta zo ta samu fitsari sai ta tsuguna jikin gado sai ta shanye duk in ku da wasa kuke bin manzo Allah wasu sun bi shi da gaske fitsarin manzo Allah kuma baiwa ce sai ta tsuguna kawai ta shanye abinta sai ta fito da koko manzo Allah ya ce ina fitsarin ta ce na shanye ya ce je ki huta ba za ta ci ki ba wannan ya kaga ta hada amma ba za ka iya kaiwa wannan matsayin ba sai imani ya gama kai maka cut saboda da aka samu wani munafiki da aka kawo addu'a aka kawo Ubay dan Salulu da aka kawo mishi addu'a ce manzon Allah ya yi a ruwa dan shi salihi ne Abdullahi dan Ubay ne ce manzo Allah babana bai da lafiya kai mini addu'a a cikin ruwa inje in kai mishi sha da ya kai mishi sai ya ce menene wannan ya ce addu'a ce manzo Allah ya yi a ruwa na kawo maka da yake munafiki ne sai ya ce ka kawo fitsarin uwarka bai fi wannan ba kaga munafiki kenan sai sa ayoyi suka sauka suka bama bamai akan shi cewa dan wuta ne wai fitsarin uwar ma'ana fitsarin matar shi ya ruwan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ba ga yana fadin bakaken maganganu game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tabbas wannan mutumin babu imani tattare da shi saboda haka mas'alar jama'a kullum muna gaya mutane al'amarin fada da irin mu yana da hadari hadarin shine mu fa muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne duk abin da muke fadi da manzon Allah in ka wurgo kan manzon Allah za ta fada dan mu ma karkashin tutar shi muke idan da muna karkashin tutar imamu na maliki ne kai kuma kana karkashin tutar imamu na shafi'i in ka wurgo ta fado kan imam malik da sauki amma nan kan rasulullahi ne kai ka ce kaza sai muka ce a ga wanda yazo daga manzon Allah sai ka dauka ƙarya ne ya za a ce kaza to akwai hadari kinsa kullum muke bayyana mutane manhajin mu ba kungiyar wani muke bi ba mu ba dariƙar wani muke bi ba mu ba mazhabin wani ba mu ba dariƙar kanmu ce muka kirkiro ko kungiya muka kirkiro ba a annan manzon Allah muke bi qur'ani da hadisi shi yasa fadan yana da mugun hadari saboda sadda ka kawo kace kaza sai muka ce a ga wanda yazo daga manzon Allah sai ka ji haushi sai ka ce wannan din ne to yanzu matsalar ta wuce kanmu da me abin kake yasa sai da taka tsantsan Allah ya kiyaye قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروه عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه واذا توضا النبي صلى الله عليه واله وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه كاجي وني حديثي ده مالن علي دان عبد الله يا كرنتر ده بخاري shi ko yace yaqub dan ibrahim dan sa'ad ya karantar da shi shi ko yaqub yace mahaifin shi mai suna ibrahim dan sa'ad shi ya karantar da shi wannan hadisi daga salih dan kaisana kenan shi ko salih yace daga ibnu shihab ko yace qala akhbarani mahmud ibnu rabi' ya bani hadisi qala sai shi yace wa huwa alladhi majja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa huwa ghulamun min bi'rihim shi wannan mahmudu dan rabi shine wanda manzon Allah ya dibo ruwa daga cikin rijiyar su ya guntsa a baki sai ya fesa wa wannan yaro a lokacin yaron yana dan karami mun karanto hadisin a baya cewa shekara nawa ya kamata a sa yaro makaranta amsar ita ce shekarun da aka ga yaro ya fara fahimtar abubuwa yaro ne karami Annabi yazo anguwar su jama'a suka taru Annabi ya karkata haka sai ya ga ruwa a cikin guga wanda aka dibo daga rijiya sai ya guntsu ruwan sai ya fesa wa yaron ainihin a fuska irin raha ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yaron yaje yana bada labarin wannan abu sai ka ce a lokacin shekarar shi nawa sai ka ce shekarar shi 5 to daga shekara 5 kenan za a iya fara koya wa yaro ilimi domin in ya ga abu ko ya ji zai iya kararwa amma yanzu kuma zaka samu wani dan kwagyagya bai kai haka ba kuma yana da fahimta da gurgurdan yadda ya taso ne ko wa qala urwatu to kaga sai bukhari ya sake cewa wa qala urwatu anan ma mu'allaq ne domin bai ce haddathana ba sai ya ce urwatu ya ce urwatu kuma tabi'i ne to ina isnadin wannan isnadin yana nan gaba zamu zo mu same shi in Allah ya so a lamba ta 2581 za ku mu saki ainihin kuma mun karanto shi a can baya ma lamba ta 77 yace anil miswari wa ghairihi urwatu yace ya karko daga miswar dan mahrama miswar ya bada labarin cewa yusaddiqu kullu wahidin minhumma sahibahu ma'ana da miswar dan mahrama da shi da wani suka ruwaito hadisin da suka baiwa Urwa, su sahabbai ne, shi kuma Urwa tabi'i ne, sai yake cewa ɗayan su yana gaskata ɗaya, wato labari ɗaya suka bayar, amma ko ne da irin lafazin shi, amma abinda wannan ya faɗi sai ɗayan ya gaskata a cikin nashi labari. Yace wa idza tawabba annabi sallallahu alaihi wasallama, su sahabbai sun kasance idan annabi ya alwala, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, sukan kusa kashe kansu saboda ainihin ruwan alwalashi, ai ta cincirin da wannan ya tsalle ya je dangwalo ya shafa, wannan ya kandamo ya zo ya sha, kamar za su kashe kansu. Biswar dan mahrama yace suke yi, dalili akan cewa ragowar ruwan alwala ba najasa bane, kuma ragowar ruwan alwala mai tsarki ne zaka iya yin alwala da shi. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت الصائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اخي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل زر الحجلة. صائب بن يزيد جماعه صحابي ني يقول يتي ذهبت بي خالتي ان تا تتفي دني ابين دا يكي نفي نان قنوار اوا كو كما ير اوا يتي تتفي دني الى النبي صلى الله عليه واله وسلم زوا ذا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت تتي يا رسول الله يا من زن الله inna ibna ukhti waji'un wannan yaro da ka gani dan yar uwata ne, waji'un mara lafiya ne, bai da lafiya, yana da matsala, waji'un kai waji'un ne shine daidai waji'un, ina fata an gani. Fa masaha ra'asi, yace sai manzon Allah ya shafa kaina, wada ali bil baraka, yayi mini addu'ar albarka, Allah ya sa min albarka, thumma tawabba'a, sannan sai alwala, fasharibtu min wudu'ihi, sai na sha daga ragowar ruwan alwalar tashi, thumma qumtu khalfa dhahrihi, sai na tashi tsaye, na tsaya a bayan shi, fa nazartu ila khatamin nubuwa, sai na ga tambari na annabta, baina katifaihi, tsakanin kafadin shi guda biyu, eh sanda aka haife shi, haka aka haife shi da abin, amma bai bayyana ba sai da ya girma, kamar yadda kaga ana buga stamp haka, haka abin ya fito mishi a jikin gadon bayan shi, tsakanin daga sama wajen tsakanin kafadin shi an sa Muhammadur Rasulullah, haka aka haife shi. Yana daga cikin abubuwan da suka sa Salman al-Farisi ya musulunta, saboda ya karanta altafan annabawan da cewa in annabin ya zo to yana da wannan alamar, dan haka da yazo ya gabatar da abubuwan da ya gabatar, sai annabi ya fahimci wannan yana neman ya tabbatar ne, sai bude mai sai yace ga abin da kake nema ko sai gani sai musulunta. Ina fata an gani. Yace sai na dubi, sai na ga wannan ainihin wato tambari na annabta tsakanin kafadin shi, misla zirril hajala, gurgudan kwankuciya, zir gurgudan kwai na kuciya, alhajala kuciya, ko kuma tantabara irin wanda suke cewa harbiya. Ina fata an gani, ita ce alhajalatu. To wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ana iya ɗiban ruwa, ragowar ruwan alwala, ai amfani da shi ko a sha ko makamantan haka, don ba najasa bane. Ina fata an gane. To kamar yadda na faɗa jama'a, wannan ainihin babin ya tattaro asarai, waɗanda asari da makaranta na Jariru dan Abdullahi ko matawace bayar, aka ce ya umarci iyalan shi sai amfani da ragowar ainihin aswaki ko, sannan kuma muka sake jin wasu mu'allaqat din. To shine abin da nake ta muku ishara akai jama'a, abin da yasa saboda muna so ne ana wannan karatu, ana diban ilmomi, wanda yake gobe kai ma zaka je kai bincike, ka dafa akan abubuwan da ka ji ka koya, kai ma ka je ka haɓaka ilimi. Gabana wani littafi ne mai suna Muntahal Amani bi fawaidi mustalahil hadisi
للمحدث الألباني تعليف أحمد ابن سليمان أيوب تقديم فضيلة الشيخ مصطفى ابن العوي الناشر الفاروق للفوق الحديثية للطباع النبي وتوانا للتافي نمصطلو الحديث يا جماعة abun duk da ke ciki daga Nasiruddin Albani amma ba wai shine rubuta wannan littafin ba an samu waɗannan abubuwan ne galibin su a cikin littafan shi sai aka dibo su keke da keke sai aka hada sai suka zama littafin Mustalah al-Hadith akwai ire-iren wannan aikin da malamai ainihin suka yi ga wannan kuma masail ne na ma'arbi ad-durar fi masail al-Mustalah wal-Asar مسائل أبي الحسن المصري المعربي للعلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه فصيح جناتي داشي وانا تنبيويني نافات أنغاني وانا المعربي وانا تنقسم مصرني يذونا يا ناصر الدين الألباني سنانا أكن كاسيت كما سنانا أكن ويب سايد نا ألباني نافات أنغاني تنبيويني أكي مشد باكي توشيني شي وانا نجي جوي وانا تنبيوي sai suka zama littafi haka to wannan da zan karanta muku gashi a cikin ainihin wato shafi na 130 ne al-mu'allaqat malam Nasiruddin yace al-mu'allaqat hadisai waɗanda aka kawo su ba tare da an ambaci isnadojin su ba to ina so kamar yadda na faɗa a jiya zan dan karanta wurare ne masu matukar muhimmanci da gurgurda yadda lokaci ya bayu an fahimci wannan da kyau ko amma akwai buƙatar ku je ku yi nazarin waɗannan abubuwa tare da cewa muhimmancin waɗannan abubuwan ya kai a ce an zauna an karanta su gaba ɗaya yace al-mu'allaqat hadisan da ake ruwaitowa ba a ambaci isnadan su ba wa min al-muqarrar fi ilm al-hadisi anna ahadith sahih al-bukhari tanqasimu ila qismaini yana daga cikin tabbataccen abu a cikin ilimin hadisi cewa hadisan sahihai hadisai na sahihul bukhari sun kasu kashi biyu ne al-awwal na farko hiya allati yusnidu al-bukhari ila nabi sallallahu alaihi wasallam sune hadisan da bukhari yake kawo isnadin su ya danganta zuwa ga annabi tiryan an fahimci wannan muttasilatun minhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya sadar da waɗannan isnadai har sai sun kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji nau'i na farko na hadisan da ke cikin sahihul bukhari mala yace wa hadhal qism wannan nau'in kulluhu sahihun indal ulama dukkan su sahihai ne a wurin malamai illa ahrufan yasira sai dai wasu ɗan harufa ɗan kadan jiddan kwarai da gaske wahima fiha ba'dur riwa wasu masu riwaya waɗanda suka kuskure a ciki amma ba wai hadisi a ce wannan hadisin dha'ifi ne mai riwaya a'a zai zo ruwaito hadisin sai zo da wata kalma a cikin wannan hadisin sai ta zama wannan kalmar ba daidai bace dan haka sai ga Bukhari in yazo sai kawo wani isnadin wanda za a ruwaito ba tare da wannan kalmar ba amma babu wani doran hadisi kwaya ɗaya da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da isnadi wanda yake dha'ifi babu amma za a iya samun a cikin abin da ya ruwaito da isnadin sai a samu wannan riwayar da ta zo da isnadi sahihi akwai wata kalma wadda ita kalmar nan bata tabbata ba dan haka sai Bukhari sai kaje ya sake kawo wata hanya ingantacciya wadda za a ruwaito wannan hadisin ba tare da waccan kalmar ba dan haka jama'a shi littafin sahihul bukhari wato kamar yadda nake fadi dazu littafi ne da ya kamata ba wai ina cewa ba a yi bane amma ina cewa ya kamata a ci gaba da dirasa akan shi a ci gaba da nazari akan shi domin ayyuka da alheran da bukhari ya tattara a ciki su bayyana amma yayin da ya zama mutane sun kin karatu irin na ilimin hadisi za su rinka kallon bukhari da ainihin blogul marami ko da risala za su ga kawai duk ɗaya ne me yasa kaga ake ɗiban rikici da mutane irin mu mun yi nazarin sahihul bukhari mun yi nazarin abubuwan da malamai suka ce wani kawai sai a zo sai a faɗi magana sai ce yo wannan magana da kace ga ta a buhari yo ai kuma mai risala ya ce kaza to muka tayi sai mu faɗi bakan magana ne tayi sai ce an zagi Allah an yi condemning kawo wannan magana da yene beside maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo maganar manzon Allah a littafi irin Bukhari kace kuma amma mai risala ya ce kaza sai ce ka bata sai to shikenan sun ce karanta risala bata ne yo kai kake tsoran sharri mu cewa muke kullo Allah ya ƙara masharranta Allah ya raba mu da sharrin masharranta kawai amma sharri Allah ya ƙaro masu sharri haka muke cewa Allah ya ƙaro masu sharri Allah ya ƙaro makiya kawai amma Allah ya raba mu da sharrin makiya Allah ya taimaka ina fata an gane sai yake cewa wal akhar nau'i na biyu fa هي التي يذكرها بدون إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله صور كثيرة لا مجال لذكرها الآن يتي نوعي نبيكم سوني حديثاً ده بخاري كي أنبت سبيب إسنادي زواغ النبي صلى الله عليه وسلم سيتي بخارينا ده صلو إري إري ما سيوا يديكي ديكي كاوسو سيمال ألباني يتي سيديكم أينزباب داما أقرارو ودنين إرين صلو ناش to bari mu dan buga misalai kadan daga cikin salan Imam al-Bukhari wani lokacin yake ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin salan yake cewa qala abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin salan yake ce wa yuzkaru an jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ire-iren wannan yana da salo iri-iri ta hanyoyin da yake biya danganta magana zuwa ga annabi amma ba tare da ya kwararo isnadin ta ba wa hadha al-qismu to irin wannan nau'in yusamma bil hadith al-mu'allaq sheke kira al-hadith al-mu'allaq wa qad ittafaqu malamai sun hadu ala anna fihi as-sahih wadh-dha'if wal-hasan suka ce wal-hasan wadh-dha'if suka ce akwai sahihai a ciki akwai hasanai akwai kuma dha'ifai irin wadannan hadisan da Bukhari ke kawowa wadanda bai kawo isnadan su ba waɗanda yake da salo iri-iri a kansu to malamai sun haɗu a kan cewa akan samu sahihai akan samu hasanai akan samu da'ifai sai ce wala yumkin al-ilmu bi ma'rifati rutbati hadha al-qismi min mujarrad iradi al-bukhari iyahu fi sahihihi irin waɗannan hadisan babu yadda za a iya gano sun inganta ko ko yaya hukuncin su saboda kadai Bukhari ya kawo su a cikin littafin sai an koma an yi bincike yace bi khilafin ismi al-awwal sabanin kasan farko duk inda kaga haka to sahihai ne amma irin waɗannan nabiyun ana iya samun sahihai ana iya samun da'ifai ana iya samun hasan yace allahumma illa idha saddara al-hadith al-mu'allaq bi sighati al-jazm sai dai fa kuma in bukhari ya fara wannan hadisi wanda bai kawo isnadin shi ba da siga yanke misla qala kama yace qala warawa wa zakara in ya fadi cewa annabi ya ce ko kun fahimta ko kuma jabiru ya ce ko sa'idu dan musayyib ya ce wani hawa da makamantansu fa innahu yadullu ala annahu sahihun indahu to duk sanda kaji bukhari ya yanke kai tsaye ya danganta yana nuni akan cewa ingantacce ne wannan auren shi wa idza saddarahu bi sighati at-tamridhi amma in ya kawo shi da siga da ke nuna rauni ko rashin lafiya mislu kamar turwa ana ruwaitowa wa zikira ko kuma an ce wa nahawihi ma da makamantansu fa innahu yadullu ala ba'd indahu ala anna hadha laysa matradan indahu mutridan indahu sai ce in kaga Bukhari ya kawo da irin wannan siga ta cewa wayuhka wakila wannan yana nunin cewa wannan hadisin mai rauni ne a wurin shi sai kuma malam ya marmaza yace tare da cewa fa wannan ma ba ka'ida ce yanke a wurin Bukhari ba domin Bukhari zai iya kawo shi da sigar yuzkaru yurwa kuma ya zama sahihi ne me yasa saboda ya bada shi da ma'ana Bukhari kuma yana da wannan salan shine zai dauko ainihin hadisi mu'allaki ba wanda bai da isnadi sai ba da shi da ma'ana ba da lafazin da ya karbo shi ba don yazo sai ya ce wayuhka an sa'id ibn al-musayyib an ba da labarin cewa sa'id dan musayyib ya fadi amma sai kaji ya ce wayuhka ko wahukiya to ba za ka ce da'ifi bane sai kai kokarin bincike
don ta iya yiwa ya ruwaito shi ne da ma'ana. Bukhari yana da wannan irin waɗannan abubuwan kadai kana iya gano su ne bil istiqra ay bi kasratil qira'a fi sahih al bukhari. Yasa jama'a ku fahimta mu ahli sunna ba irin karatun zaure muke ba. In ka sauke risala ka sauke ta kenan, mun ka sauke abu kuma za ka yi ta komawa ka yi ta nazari har a cikin abin ka gano abin da malaman ka basu gano ba, ilimi yayi albarka kenan. Amma ka sauke blogul maram sai kuma ka je ka rufe blogul maram, sai sadda matsala ta taso sai an yi hujja da blogul maram, sai ka ce mun karanta shi tun muna yara, to kun bata ai inda ko karanta ajewa kuka ba ku aiki da shi. Ina fata an gane. In aka koyar da kai abu zaka je kai ta nazarin shi ne, kai ta nazarin shi. Saboda kullun ka duba shi sai ka ga wani abu wanda malamin ka bai gaya maka ba, kuma da baka fahimto shi ba, yanzu ka fahimto shi, to shine nazari kenan. Ko kun fahimta? Sai yake cewa fa kaseeran ma yusaddiruhu bi sighatil jazmi. So da dama zaka ga irin wannan hadisin Bukhari zai iya fara shi da siga ta jazm. Wannan ka'idojin da aka fadi wato abubuwa ne na dabi'u da suka firin jaye ga Bukhari. Amma so da yawa wani lokacin zai fara hadisi da sigar jazmi din ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yakunu da'ifan, kuma ya zama mai rauni ne, wa qad yusaddiruhu bi sigati tamridi, kuma ta iya yiwa ya fara hadisin da siga ta tamridi ya ce hukiya wa huwa indahu sahihun, ya zama wannan hadisin sahihi ne li asbabin, saboda wasu dalilai la majala li dhikri hal an, wadanda a yanzu ma babu fagen ambace su, su ne na fada mu. Hadisin ya zama sahihi ne, amma sai Bukhari ya zan ya kawo shi mu'allaq, sai kawo shi da siga ta tamrid, ba za ka yi saurin cewa da'ifi ba, sai ka bincika sai gano sahihi ne, amma sai gan ma'ana ce ya ruwaito ma'anar abin ne, bai ruwaito shi da lafazin shi ba. Dan haka wato gaskiya jama'a, wallahi ina baiwa ɗaliban ilimi haƙuri akan cewa wallahi sahihul bukhari littafi ne na malamai, littafi ne na waɗanda suke bincike, ba littafi ne da zaka iya wa saurin hawan ƙawarawa ba. Barin gaya muku, kun ga blogul marami ibnu hajirin ya rubuta shi a halin yana da ɗanyar samartaka da rashin gama gogewa a cikin ilimin hadisi, amma wallahi tallahi sai waɗanda suka kai suka komo suke iya fahimtar blogul marami. Ba wai kawai wannan karatu ne zaka zo kai ta karanta shi rara kana bata lokaci, abubuwa ne waɗanda tare da matsayinsu sun san da suka rubuta shi ga yadda suke, amma kuma kai a haka da ka kai malami kai kuma baka kai wancan matsayin ba. Saboda haka ku rinka fahimta jama'a, yanzu ka dubi littafin Riyadus Salihin yadda kowa ya rena shi, kowa ya tashi sai ya ce ku zo karantar da ku Riyadus Salihin. Kawai me yasa? Saboda larabcin kawai ake karantawa. Amma menene manufa, yaya me nawa yake nufi da Riyadus Salihin? Kai ba Riyadus Salihin ba, 40 hadis da muka fara karantawa a muciya, sai mutane suna mamakin shin wannan 40 hadis din ne? Saboda hadisai ne ya tattara su saboda wata manufa. In ka zo baka fito da manufar ba, sai zama kawai kana karanta wannan larabcin ne ana wucewa. Amma 40 hadisi ya fi karfin littafin yin islamiya, ba littafin yin islamiya ba ne, littafi ne na manya-manyan malamai. Amma haka ta rinka bayyana yayin da muke karanta sharhin Ibn Rajab al-Hanbali, abubuwa suna firfitowa a ciki, sai kana tunanin 40 hadisin ne wannan manufar ta sa nawa ya rubuta ai, ba wai kawai wannan larabcin da kake gani kana fasara yara al-hadisul awwal ana mayar al-mu'minina Umar dan Hattabi, duka kun zama haddabai kuma. Na fata an gane. Allah ya kiyaye. Dan haka sai yake cewa wa kad awradaha al-hafiz ibn hajar al-asqalani fi muqaddimati fath al-bari. Ibn Hajar al-Asqalani ya kwararo waɗannan hadisai a cikin muqaddima ta ainihin Fath al-Bari. Faman sha'a al-ittila'a 'alayha falyuraji' ilayhi. Duk wanda yake so ya ga waɗannan irin dalilai da sirrori game da sahihul bukhari ya je karanta muqaddimar fatuhul bari jama'a. Ita kanta muqaddimar sai da ibnu hajar ya ci wajen shekara 5 yana rubuta ta, muqaddimar littafin kawai. Sai ce wa inna mat tariqul wahid li ma'rifati zalika الرجوع الى سند الحديث الذي علقه البخاري don kana so ka gano wannan hadisin da Bukhari ya kawo shi ya inganta ko bai inganta ba sai ka koma zuwa ga neman inda isnadin shi yake a ina fi kutubis sunna al-ukhra a cikin wasu tafai na sunna daban kas sunan kamar sunan na Sa'id ibn Mansur wannan littafin ya fitar da asarai da hadisai da yawa da Bukhari ya kawo su mu'allaqan sai dai wannan littafin har yanzu mujalladi biyu rak aka rubuta shi mujalladi biyu aka buga wanda in an ƙara buga san zai kai mujalladi 10 ga daya to wannan littafin san na Sa'id ibn Mansur sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi mujalladi 10 ce sunan sughra ita ta Baihaqi har wa sughra mujalladi 2 ce waɗannan tafai sunan na Abi Dauda irin waɗannan tafai baka je kana bincika waɗannan hadisai sai kuma Daraqutni wa ghairiha da waɗansu littafan kamar musannafat musannaf na al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba da na Abdul Razzaq da makamantan su sannan sai kutubul ajza littafai waɗanda suke juz'ai juz'ai ne waɗannan littafai suna da wahalar samu shine aka samu wani malami ya biya tattara su baki daya sai fitar da su wajen mujalladi 7 ko 9 aikin aiki ne jama'a yanzu jama'a mu da muka tasa irin wannan hidima da wannan bincike a gaba muna da lokacin da zamu biye waɗannan ƴan iska da ake kira ƴan shi'a ko ko waɗannan galabaitattu da ake kira ƴan ɗariƙa ƴan bid'a ko ko waɗannan marasa aikin yi sarakunan gargajiya muna da lokacin da zamu biye waɗannan mashirmanta mun tara littafai muna so mu karatu muna so mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa duk wanda yake karantawa a unguwar shi zaka ga waɗannan fitinannun tsakanin